da safiyar Alhamis nan ne dai ƴan bindiga suka yi wa makarantar primary da ake kira NEA Primary School Kurigawan Kawanya inda suka kore ɗaliban makarantar ƴan kimanin shekaru 7 zuwa 15 kuma suka hada da wani malami zuwa daji wanda har yanzu kuma ba a ji duriyar su ba. Malam Aminu Jibrin Gwadaba Kuriga haifaffen dan garin Kuriga ne kuma yayi mun bayani akan abin da ya faru.
Safiyan yau Alhamis 7 ga watan Maris din shekarar 2024 al'ummar garin Kuriga mun samu kanmu cikin dimuwa. Ga misalin karfe 8 zuwa karfe 8 da rabi bayan ɗaliban makarantar primary da secondary sun shiga azuzuwan su after assembly sai ga su wa'annan ƴan ta'adda sun yi wa wannan makaranta kawanya da ake kira da suna LEA Primary School Kuriga 1 da suka shiga kuma sun yayi mi yara ƴan makaranta wanda suka hada da na primary school din da na secondary school din kimanin 200 suka hada da malamin makaranta guda daya wanda shine principal na bangaren karamar secondary school ana ce mai Abubakar Isa suka yi awon gaba da su.
Yanzu akwai wani labarin ko ina suka dosa da su?
Daga lokacin da suka yi wannan aiki makarantar tana gabacin gari ne to sai suka nufi shiyar gabas maso arewacin garin sai dai da yake so masana daji ne ko sun bar da sawu bayan sun shiga daji kuma sun yi wani bangaren da su.
Amma yanzu wannan irin hali iyaye suke ciki da sauran al'ummar gari.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'ummar cikin garin Kuriga muna cikin dimuwa da tashin hankali sakamakon yara 200 yaro dan shekara 7-8 zuwa shekara 15 primary da secondary a ce yau ya tafi makaranta an mai wanka ya je a ce an dauke shi an tafi da shi. Iyaye suna nan fa suna ta kuka wasu ma suna ta suma saboda suna ganin kamar abin ai yaro ma ya riga ya tafi kenan.
Tuni dai rundunar ƴan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da tura jami'an tsaro yankin domin tabbatar da an bi ƴan bindigan har cikin daji. Sai dai rundunar ta ce bata san adadin ɗaliban da aka kora ba tukuna. Inji mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan.
Eh alala hakikanin gaskiya wannan mummuna al'amari ya faru a ita wannan makaranta to amma yanzu dai tunda abu ne wanda ana ta kokari a ga cewa an yi rescue nasu kuma yanzu haka jami'an mu na ƴan sanda da soji da kuma sauran jami'an tsaro na farin kawo wanda suke kuma da civilian JTF wato ƴan sa kai duka an bazama zuwa cikin wannan daji domin a ga cewa an ceto wa'annan yara. So a yanzu har yanzu dai bamu samu figures din ba dan ba ta figures din muke ba ta ceto su muke yi.
Wannan dai ba shine karan farko da ƴan bindiga ke sace dalibai a makarantun jihar Kaduna ba. Abin da yasa kuma masana harkokin tsaro irin su Dr. Yahuza Ahmad Getso ke ganin wannan babbar barazana ce a bangaren ilimi.
Na farko zai ruguza zukatan iyayen yara, na biyu zai karyawa malamai gwiwa, sannan kuma na uku zai kawo nakasu ga koma bayan harkar ilimi, sannan na hudu kwarin ilimin da ribar makomar arewacin Najeriya ko yankunan da waɗannan abubuwa suke faruwa zai ƙara faduwa, sannan na biyar makomar kasar domin duk al'ummar da makomar ilimin ta bashi da kwari to lalle makomar ta tana da alamomi tambaya babu iyaka.
Wata shawara zaka bayar akan yadda za a magance wannan matsala?
Shawara ta farko su al'ummu a duk inda ake da makarantu tunda dama mun san da dabaru na al'ada wanda muke amfani da su domin samar da tsaro da kuma bada kariya ga wato abubuwa namu na cikin gida ya zama ana amfani da su ta yanda ya kamata a cikin al'umma. Na biyu hukumomi su samar da wani tsari wanda zai bada sababbin na'urori na zamani waɗanda za su iya samar da sadarwa kai tsaye yanda in akwai matsala irin wannan za a iya tura jami'an da gaggawa.
Idan dai hukumomi suka tabbatar da adadin ɗaliban da aka sace ya kai 200 kamar yadda al'ummar yankin suke cewa to ɗaliban da aka sacen za su zama mafi yawa kuma mafi ƙanƙantar shekaru da aka taɓa sacewa a jihar Kaduna. Abin da ke ƙara saka fargaba a zukatan ɗalibai da iyayensu game da makomar makarantu a faɗin jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.